Na insha Allah za mu tashi ne tsakiyar shafi na 261 cikin magana akan muhasaba, wato muhasabatun nafs, yi wa kai hisabi, waiwayan irin tafiyar da mutum yake yi a addininsa. Za mu tashi inda yake cewa قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأحفان. ابن القيم الله يجعل سيافة أجل لتاب إغاثة الأحفان. إغاثة الأحفان من مسائل الشيطان وتروب أغزى وقوت يتم وندك يتكين تقيتي daga ƙanikayi, daga tarakan shaidan, tarko na shaidan. Ya yi ƙoƙari wajen bayyana wannan. Ibn al-Qayyim yana da wani ɗan ƙaramin littafi da ya yi shi ma mai suna Ighathatul Ahfan fi hukmi talaqil ghadaban, agazawa wanda ke cikin takaici game da hukuncin wanda ya saki fasace to masa lokaci. To wannan tunda baya tantance abin da yake yi, to bayan da za a yi a ce sakin sa ya inganta. Inna innamal a'malu binniyat, tunda baya da niyya, baya da tamyizi, ba zai iya rarrabewa ba, to ba za a iya tabbatar da sakin sa ba. Sai mun ba haka ba, saki wanda mutum yake sane da abin da yake yi, yace an taba saki ma in babu fushi, ai dole sai an dan samu wani abu ko galibi ne, galibi. To saki matsakaici, ai fushi matsakaici da aka yi saki a cikin sa, wannan sakin ya tabbata. Haka dai ya tattauna matsalolin da hujjojin malamai da kuma bayanin ma'anar hadisin la talaqa fi ighlaqin, wanda wasu suka fassara shi da tilastawa, kuma suka ce a tsananin fushi kamar yadda muka ambata. To sunan littafin Ighathatul Ahfan fi hukmi talaqil ghadaban shi kuma wannan Ighathatul Ahfan min masa'ili shaitan, an ce yana daga cikin mafi muhimmanci da tsufansa. Da can suna buga shi mujalladai, amma yanzu da aka nemi sautin abubuwa mujalladi guda. Allah ya haɗa sirri mai yawa a mutum, ran mutum ɗin yana da sassa da yawa. Saboda haka ɓangaren da shahawoyi suka ta'allaka da shi da soyayya, ko kuma nan ne gurin da nafsu ke saukar da bukatun nasa, tunda zuciya kuma ita ce take na gaggawa zuwa ga ƙwai, ga abubuwa marasa kyau da inganci suna ta afkuwa. Shi ne anan yake cewa inna sa'ira, sukan fassara sa'ir da kulla ko kuma baqiyata, sauran dukkanin cututtukan zuciya, ko kuma a dukkanin cututtukan zuciya suna tasowa ne ta janibin annafs. Fal mawaddul fasida, sinadarin daga annafsu zuwa ga al'aba da ƙwai. Wa awwalu ma tanalu alqalb, farkon abda wato waɗanda mai ƙarfi sosai, in aka bijiro mata da abin ta ƙi shi, ko shi kansa annafsun a wajen hashi zuwa ga khairi. Na idan aka zo wani lokaci ma a faɗi ba, wani lokaci kuma duk wani jawabi da za a yi an yi waɗansu baƙi, za a yi jawabi ko wata yarjejeniya ko akadin aure ko shaidawa a kan basu suka wasu cinikai ciniki. daga munanan ayyukan ko kuma munanan sakamako na munanan ayyukan da ko ne aiki da rawutun da sai aka raba mu da dai amin wannan min al'amali wato ko kuma ka ce abin da ke haifuwa daga sharrin rayuka din sharrin rayuka shine wannan waswasi wannan sha'awar wannan san wato abin da ba daidai din ba wanda ke ta'allaka da zuciya abin da shedan ke azazzala mutum da shi yi kaza yi kaza in dai baka yi kaza ba to baka more ba in ka cimma kaza kuma to shikenan ka more bukatar ka tabiya sai rufe idan mutum a barin hango abin da yake zuwa a baya to wannan su ne sinadaran da yake nufi wannan ƙarshe tunanin ya zo kuma zuciya ta karɓa babu mudafa'a ko mumana'a wato babu wato tunkuɗe abin ibnul qayyim Allah ji kansa mai shi wannan littafi rasul ahfan littafin adda'u wad dawa ko kan jawabul kazi bi mas'ala ni dawa shi neman tsari daga munanan abubuwa da suke ta'allaka da rai su ne munanan shahawoyi haramtattu sai su amal to kamar yana cewa ne ina neman tsari Allah sai ya ce masa ko wani abu ya auko sai ya samu afuwa to kaga kenan duk aikin da kaga wato munan mutum to mutum bai samu tauke na hakanan daga munanan ayyukan kuma na munanan sakamako na munanan ayyukan fasa azami sifatin nafsi awista'aza min al'uqubati ko kuma ya nemi tsari daga munanan sakamako wa asbabiha da sababan shi munanan sakamako su ne sauran gabbai masu aiwatarwa a zahiri inna fil jasadi mudghatan idza sabaha salatu sulukullu wa idza fasadat salatu sulukullu mai narai da ya riga ya koro ya biyo ɗa'ar sa ta rinjaye har ɓangaren sabo ya jikata yanayin su suka kai haka suke sharri 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 alkhairin da suke umarni da shi ko suke aikatawa ma za ka tarar baya da amfani saboda rashin imani da rashin kyawun niyya kuma in ma abu ne mai kyau to sai dai sakamakonsa ya zama a iyakar duniya kamar irin masu taimakon jama'a yin abubuwa na tausayi da tallafi saboda rashin sharaɗin imani to fasa azamin ma jama'a to sai nemi tsarin suluk daga suluka mummunan tunanin da zai ta'allaka da annabsu har akai ga aiki da kuma mummunan sakamako da zai biyo bayan wannan aiki da zai bayana abu ne sauƙi mai sauƙi tunani mara kyau zai zo ya raɗi wato annafs inda shi nafsin bai samu anin wato daidaituwa a kan tafarki madaidaici ba daga nan zuciya ta karɓa kuma sai ta saukar da abin zuwa ga gaɓoɓi to kaga aiki ya hau tunani ya zo kuma aiki ya zafu to sauran da me sai mun wannan sakamako kuma la mahalata to ya nemi tsari daga wa hazal amalu lazi yasu'u sahibahu yawmal qiyamah wa hazal amalu wannan aiki allazi yasu'u sahibahu wanda zai bata ran mai shi yawmal qiyamah ranar al-qiyama ko da bai ankara ko ya damu ba a nan duniya cewa zai ja masa damuwar to damuwa za ta zo ranar al-qiyama wa hadhihi an-nafsu ash-sharira allati ta'muru bi sayyi'il amal haka nan shi wannan ran mabucin sharri yake umarni da mugun aiki to labudda min muhasabatiha ba makawa ayi waran muhasaba. Dole ne mutum ya dawo taitayinsa kamin lokaci ya kore masa cewa shi wani tunani nasa ma wani iri ne tukuna. Ayan ba shi hankali ko? Hankali ga kuma sani, amma ba yi da tarin sanin shi na ƙashin kansa. Allah ya wajabta waɗanda suke da shi su dinga an karar da shi da ire-irensa, ko ba haka ba? Da hikimar mai shari'a sai aka ce a dinga sallar juma'a duk sati, kuma daga cikin wajiban sallar a yi khutba. Khutbar kuma duk ja hankalin mutane ne su ji tsoron Allah, su tuna su bayin Allah ne, kuma an lazimta musu biyayya ga Allah. Yau da gobe ana tuna musu tafiyar su zuwa ga Allah. Kada su sake shedan ya galaba a kansu, ya raba su da gaskiya irin alwashin da ya shayi. Ka karanta muhawararsa a Suratul A'raf ko da irin yadda ya ta alkawari ya ta gargadi. To wanda dai ya zama ɗan adam ne shi mai hankali, sannan ga ilimi, shi yayi ilimin da kansa ko kuma har ya san dalilai, ko kuma a ilmantar da shi aka yi duka hujja ne za mu. To dole ne mutum ya kasa muhasaba, kada ya tafi haka nan sasagan ba haka ba. Hankalin da sanin da ya zo masa ɗin sai ya zama hujja a kansa, ko ba haka ba? Don ba zai je lahira ba ya ce shi bai sani ba, ko kuma a gaskiya sa ran sanne fi ƙarfinsa. Gaskiya komai kan yaji. Ai kafirai akwai daga cikinsu za su ce duka ma rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin, ko wai rashin rabo ke rinjaye a kansu, ba wai ba a yi musu bayani ba, rashin sa'a ne suka zama batattu. Wanda ba zai zama uzuri ba, ba zai zama hujja gare su ba ranar kiyama. Da ba dan haka ba kowa sai ya faɗi haka a fito da shi daga wuta. Amma hankali dama ma'anar aklu a shi ne da waibayi ko da baibayewa. Da wasu miyal aklu aklan li annahu ya akilu sahibahu mai anis sayi'ati awa anil umurin lati taqabuhu. Hazin haka ya faɗa ma'anar maganarsa a tafsiri kenan. Ana kiran aklu ne da aklu saboda sunan da baibaye kenan, iqal da baibaye ko? To saboda hankali shi ke da baibaye mutum a barin aikata abin da bai dace ba. In nafsu ya zo da wautarsa ta san sha'awa da abubuwa na sa rai, to shi kuma aklu shi ma yana ɗamfare da zuciya. Akwai nafsu akwai aklu, ko ba haka ba? Duka ma a zuciya suke aiki. In nafsu ya zo, to in zuciyar tana da ma'arifa akwai hasken shari'a, to sai hankali, hasken hankali sai ya aiki a nan tare da ilimin, sai su danne wannan shahawatun nafsiyya ɗin wahawa. Ga ilimin shari'a haskensa, ga kuma da baibayi na hankali, gano cewa kai abin da ranka yake so yanzu, ko ka biya bukata ka ta sha'awa yanzu, amma abin da zai jawo maka hukuma an a can gaba a rayuwarka ta duniya, ko ma a lahira ko duka biyun, ai ba daidai ba ne. Kusan ka dai ta yawa kai nafsu ba ka da nazari, ba ka da ainihin kamala, ba ka da hangen nesa, za ka yi ta cewa a yi kaza da kaza, to an biye ka duk gaba ɗaya jikin in lahirin jikin gaba ɗaya har da kai ƙarshenta za a jiki za a sha wahala. Don an shiga wuta da annafsu ɗin da alƙalbu da sauran aljawabu da baki ɗaya duk za a shiga cikin ƙunci. Baƙin ciki da nadama shi ne abin da yake zai shafi ƙalbu da nafsu da aklu, sauran jiki kuma ya yi ta gasuwa shi ne azaba mara iyaka in kafirce ne, kuma sabon Allah ne zuwa wani lokaci. To shi an gani sai ce a ba za mu yi da sakarcin annafsu ba, wannan yarinta ne, wannan ƙuruciya ne, saboda haka ba za mu yadda ba, sai a yi da baibaye, sai a yi linzani, sai a ce ba za a je inda yake nufi ba, a sai a iya inda mai shari'a yake. Ga bayanan nan a cikin zuciya, an karanta na soshi, an karanta shi kenan, sai an zauna lafiya. daga nafsu din baya iya samun rinjaye sai dai farga farga to sai kaga an yi tafiya mai kyau to shi ba din ba ma bid'a akwai masu da'awar wannan cikin yan bid'a wanda suka kago mutane daga baya bid'o'i na dariqu da sauransu da wasu wani zai rinjaye da bangaren yawan karatun alqur'ani da wasu abubuwa na ibadun da wasu da kai wani kuma yawan askar wanda ba su saba wa shari'a ba da abubuwa da yawa da wanda ba su fita daga sunna ba haka nan wajen tarbiya yadda za a fahimci aqida da ibada da sauransu to duka dai dukansu sun yi ittifaki ala anna an-nafs qadi'atun bayna al-qalbi wa bayna wusuli ila rabb akan cewa shi nafsu din wanda muka ce nan ne tasha ne ne mahada nan ne kasuwar shawowi da abubuwa na sa rai kuma Allah ya yi su da yawa kuma a wannan zamani kullun an kasa su ake yi abubuwa na shagala abubuwa na sa rai wanda suke bata lokaci to dukkan su malaman sun ce shi rai da irin shawowi da ke kawowa to yana yanke zuciya a barin isa'i zuwa ga yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala in ba a yi kokari ainin an dakile wannan farmaki na shi rai din ba wannan la yukaru ala Allah kuma cewa ba za a iya shiga wajen Allah ba ma'ana ba za a samu yardarsa ba wala yusalu ilai ba za a isa zuwa gare shi ba a samu yardarsa illa ba da zafari bil nafs sai an yi nasara akan shi an-nafs din nan wa kafiha an sharri sai an dabbace shi an kakkabe shi a barin sharri dole ne wannan mafi hadari wato abu mafi hadari a tarbiyyar rayuwar yanzu nan wanda wace kafirai wato suka gane da ita al'ummar musulmi da sauran al'ummomin duniya shine zayyana wa mutane rayuwar duniya a matsayin samun nasara da biyan bukatu a cikinta shine kawai babban hadafin mutum kaga su manzanni da Allah ta'ala ya aiko da littafin da Allah ya saukar tun daga farkon duniya har manzan ƙarshe kuma abin da yake rubuce shine dan adam ba an kawo shi duniya ba ne zai shantake a cikinta ko ya rayuwa ya tsita in ya gama shi kenan ya gama ba marahil din tafiyar mutum duniya ɗaya ne daga zanguna amma ba shi ne zangon ƙarshe ba ko ba haka ba yawwa to duniya kawai shi ne zango anin wato ka iya cewa na biyu ko na uku wanda mutum zai zauna amma shi ne mafi muhimmanci a tafiyar yawwa don shi zai lamince zangon ƙarshe ɗin kyawunsa ko muninsa ana bautar Allah daga lokacin da mutum ya zama kallafi a zuwa lokacin mutuwarsa ko ɗage takalifi a barinsa bautar Allah kuma bautar Allah bin shari'arsa ne ba bin abin da ra'ayin yake so kuma galibi wannan yana nesa da abin da shi nafsu ɗin yake so in abin da'a ne to nafsu baya so galibi ya fi son kawai a barshi ya huta in kuma ake sabo ne to ne yake ta fisguwa yana ta fisguwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai wani lokaci yake cewa ni da kufa kamar irin fari nan ne da ake kira faɗa wuta akwai shi ko an hura wuta kokari kawai suke zuwa su fada yace to haka kuke wato alfarash sunan alfarash wato suna ta kokarin fadawa ce ni kuma ina ta kokarin nesanta ku a barin to shi rai sai fizgi mutum ne zuwa ga shari shi sa hadisi ya zo cewa wafatin naru bi shahwat wa wafatin jannatu bil makari ita wuta an kewaye ta don jarrabawa da abubuwa na sa rai shawo mutum yana ta bibiyarsu yana ta bibiyarsu kamar tsuntsu da ke bin abubuwan da yake kwaɗayi ya tsinci wannan kwaya, ya tsinci waccan, ko kuma ɗera ko gajiya, suna jin kamshin abubuwa suna bibiya har su fada tarko mahalaka. To haka ɗan adam shi ma nafsu ya ce masa yi kaza daga sabo, sannan bari kaza na ɗa'a don wato wannan zai takura. To in ya bi wannan yana ta bin wannan, sai kawai ya gan shi ya afka a wutar bai aune ba. Shi ne mutum yana ta yi ko tunanin tuba ko ma ragewa bai yi ba kan mutuwa sai ta tsinke mutum. To in shirka ake kaga ai ba masu ba ba bai da za a yi mutum bayan an shaƙe mutum ya gama rayu ko ya tuba a karɓa. Balle in ya riga ya wani mutuwan ma ba za ma ta ba shi ko minti ɗaya ba ko minti biyar ya san kawai ya tafi. Allah ka kiyaye. Wani kuma akan kaba'irori da yawa wanda su ma matsala ne. To dole ne wato sun ce lallai shi rai wa shi nafsu yana katse tafiyar mutum tafiyar zuciya zuwa ga Allah. Saboda haka matuƙar ana son a isa zuwa ga rahmar Allah a samu yaddarsa, to sai an yi nasara a kan shi nafsu, sai an yi galaba a kansa. Wa kafiha an sharri, sai an danƙwafe nafsu a barin sharri. Wannan nasa ke samai ne, su mutane kashi biyu ne, su mutane sun kasu kashi biyu a takaice kenan a dunkule. Kismun zafirat bihi nafsu, kashin farko nafsu ɗayansa ya riga ya yi nasara a kansa, ya yi galaba a kansa. Shi gaba ɗaya nafsun ya riga ya yi rinjaye a kansa. Famalakadhu, ran ya mallake shi. Wa ahlakadhu, kuma ya hallakar da shi. Shi gaba ɗaya a rayuwa bai da wani buri sai ganin duk abin da ransa ya raya masa ya aiwatar kawai. Shi ne farin cikinsa. Fasikanci, zalunci, lalaci a barin ɗa'a, abubuwa duk abin da rai yake so kawai shi. To waɗannan akwai su suka fi yawa ma. Don kafirai a suka fi yawa da munafiƙai da wa. Manyan azzalumai ma, manyan gafalallu, manyan fasikai, fajirai, su ma galibi haka suke. Da abin da ka ga suna nishaɗantuwa suna karsashi zuwa gare shi, to abu ne da rai ɗin ke buƙata, nafsu ke buƙata. Duk wanda ba wannan ba, to suna da kasala a cikinsa. Wasara ɗau'a da nafsihi, yawa ya zama mai biyayya sau da ƙafa ga nafsu ɗinsa. Ashiriratul ammara, amma ta bi so rai wanda ke cike da sharri mai yawan umarni da mummunan abu. Ta ta'awamiriha, ƙarƙashin umarce-umarcen wannan nafsu ɗin yake tafiya. Waya amalu ala hawaha, yana aiki akan abin da shi nafsu yake so. Wannan duka dai abu ne da kake gani. Mugun aikin da duk sanda mukallafi ya yi shi hukuncinsa a shar'ance shi ne kisa, amma wani kullum abin da yake yi ne. Misali zina, bewa da Allah kiyaye dukkan musulmi. In mutum ya zama mazinaci, ya zama jahilin gaske, ya zama bataccen gaske, ya zama fasiki fajirin gaske. Zunubi in dai a zunubai ne ba kafirci ba, shi ne na biyu. Kafirci dama fita ne a musulunci baki ɗaya. To daga wannan sai kisan kai a malalar da jinin musulmi a kashe shi. To shi ne daga kafirci sai wannan, daga wannan sai zina ko liwaɗi. Haka suke ta wani wuri ka ga zina ta fi liwaɗi muni, ta wani wuri ka ga liwaɗi ya fi zina muni. Idan aka duba tasirin kowanne su, to ta yi wani gefe ka ga wannan ya fi muni, ta wani gefe ka ga wancan ya fi muni. Amma duka dai a hukuncin shari'a duka mukallafi abin kashewa ne a dalilinsu. Amma zina ita sai mutum ya taɓa aure, amma liwaɗi shi ko mutum bai taɓa aure ba, in baligi ne in ya tabbata a kansa za a kashe shi. Allah ka tsare mu. To akwai irin wannan da yawa. Akwai mutanen da suke kasancewa saboda sharrinsu zub da jini, kamar wannan zamanin. Akwai waɗanda su don kawai su ji daɗi a ransu wani abu ne wai na sararawa sukar mutum irka mutum bindiga ko ya tasa shi da takwami ko ya sara shi da gatari kamar itace yana jin daɗi ba ana gani ba ana nunawa kuma ba wani dalili face kawai wai a tashafi kawai shi dai yayi abin kawai zuciyarsa tana raya masa ko wanda aka ji shi yana cewa shi in mai kai mutum ba ma ba ya jin daɗi to kaga wannan annabsul amad bisu ta takwaikwaye shi ta gama ran ya gama da shi kawai sauransa ya mutu ya shiga wutan fasa da wuya mai irin wannan ma ya iya dawo yayi nisa dan Allah ne kurin wanda ba a yanke masa hukunci amma dai kan banda Allah ba wanda ainihin yake da iko wato ya san akibar wannan sai saniyan kisman zafiru bi anfusihim wa'ansu mutanen kuma sai kashi na biyu kashin da kashin mutanen da suka yi nasara akan nufus ɗinsu nafs ɗinsu sun samu tarbiyya tun daga asali iyaye na gari maluma na gari da taufiki daga ubangiji subhanahu wata'ala sun zamanto dukkan wani alkhairi suna ainihin tare da shi dukkan sharri suna kiyayewa to wa qaharuha sun fi ƙarfin su rayukan nasu sun fi ƙarfin su fasara dau'an lahum saboda haka su rayukan su na force din sun zama biya gare su masu biyayya an ƙara talli amrin masu jayuwa da umarninsu tare da yadda ibada ta gangan jiki wani lokaci ke da wahala yin azumi a lokacin da yake da wahala lokacin zafi da ɗawainiya amma su su matsawa kansu su tilasta nafsu ya yi ko ba na farilla ba babu farilla babu zafi wasu na farilla ma ba sa yi saboda nafsu ɗinsu ya yi galaba a kansu ya ce musu dan me za ku matsawa kanku abin ba na haka ba ne to a nafila ma ta ɗauri suna matsawa kansu kamar yadda aka rawaito Ma'az ibn Jabal yana cewa abin da yake so a duniya shine burfana gaban waɗanda suka sani da ya san addininsa sannan yin azumi a lokacin da rana take da zafi ranar garji hantarsa ta sha kishi saboda Allah sannan fafatawa da abokan gaba a ranar da fagen jihadi to kaga waɗannan su ne bayan Allah da suka yi galaba a kan zukatansu a kan nufus ɗinsu to amma wanda ba wannan ba to ba zai iya ba qala ba'du ahli al-imani wal hikma wani cikin ma'abuta imani da hikma ya ce in tahasiru ɗalibina ila zafari bi anfusihim tafiyar masu neman aljanna masu neman a yardar Allah tafiyar su ta tike ila zafari bi anfusihim zuwa ga samun nasara a bisa kawunansu tafiyar su ta tike zuwa ga samun nasara akan kawunansu kamar ni zafira bi nafsihi to wanda ya galaba ya nasara azzafar wato annajah duka manusu daya alfawz dukan su dai nasara ne kamar zakara bi nafsihi wanda ya nasara akan kansa aflaha wa anjaha ya rabauta ya samu biyan bukata azzafar wal falahu wan najah bi ma'anan duka manusu daya ne kamar zakara bi nafsihi khasira wa halak amma wanda ransa ya galaba a kansa sabon da ran ya raya masa to wannan ya tafe kuma ya halaka rayukansa ba za su zama akan istiqama ba akan daidaito ba Allah ta'ala ya ce fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa fa amma man tagha amma wanda ya wuce iyaka ya ketar haddi bai tsaya a inda shari'a ta tsaya da shi ba ad-dughyan wuce iyaka kenan to wanda ya wuce iyaka bai tsaya ya aike da shari'a ba wa atharul hayatid dunya yatifita rayuwar duniya ya zabe ta yawa to kaga wannan tunda ya zabe rayuwar duniya ya dibe ta ta to babu shakka nafsu yasa yayi galaba a kansa saboda kada abin da zai biya masa bukata a ransa da kowane gefe shine abin da zai daga duniya shi ba tunanin komai maganar lahira maganar misali maganar sakamako na lahira duka ba sa gabansa wannan yayi bayyana ma wannan dai jahannama ita ce matattararsa ita ce makomarsa Allah ka kiyaye mu kafirai da suka ainihin rubuce-rubuce falsafofi iri-iri na ainihin tabar da mutane a duniya wani ya ce muhimmin abu da ɗan adam zai wato mai da hankali a kansa kuma dama manufar rayuwarsa za ta ɗoro a kai shi ne inganta tattalin arziki harkar dukiya ko wani ya ce a ba wannan ba biyan buƙatar gangar jiki musamman abin da ya shafi hulɗa da mata wani ya faɗi wannan wani ya ce kaza an zo lokacin da ma suke cewa wato ƴancin mutum ɗan adam shi ne a bar kowa ya yi abin da ya zaɓa wa kansa na salon rayuwa addini ko sana'ar rayuwar da zai yi saboda haka kar a ce mutum abu kaza wato in yana so kuma zai yiwu ba tare da ya kawo ta hatsaniya a duniya ba wai a ce wannan wani haramun ne wani addini ya ce kaza gaba ɗaya ma in haka ne to a bar addinin ma gaba ɗaya haka wasu kafiran suka ce ɗan gurgurzu ba haka suka yi ba kuma ta kiristoci da yahudawan ma bayan sun gurɓacewa mai yawa ta duniya ai sun bar asalin wayannan addinan a matsayin addini ko da addinin ɓatan ma akwai lokacin da za su ke jin addinin addini ne ko ba haka ba suna tunanin Allah da ran lahira a kansu da akan ɓata su amma mafi yawa sun rike ɗaya yanzu addini ya koma wato hanyar neman duniya kawai wasa ko ba haka ba an je mabautata to ba abin da ake sai kiɗa da waƙa ba tuna Allah ko ba komai irin wannan sai kudin a risalarsa ta Amurka da ta ra'ayi wai Amurka da na gani a zaluman Misra lokacin sun kashe shi adam da 967 to kafin nan da daɗewa ya je ƙasar Amurka wani karatu bayan ya haddace Alƙur'ani ya karanta adabi a wurin su Abbas Mahmud Al-Aqad wani shahararren adibi da sauransu dai haka to ya je can ya yi karatu shi bai ma san harkar da'awa ta Ikhwan ba da Hassan Al-Banna sai a can a 1953 da suka kashe Hassan Al-Banna ya ga a can irin yadda ake faɗa abin a jarida da rediyo cewa an kashe Hasabibin yaron nan kuma tashi mai da'awa ɗin nan a Masar kaza ka shi kuma ɗan Misra ne to dai bincika sai ga cewa a she saboda da'awar ta sa da muhimmanci yana kira a dawo shari'a kaza kaza to sun kashe shi ana ta to ce to lalle bari ya mai da hankali akan wannan to da ya dawo kuma ya dukufa akan bincike ya gane da'awar sai shiga cikin ta shi ma to mutum ne fasihi sosai mutum ne mai fasaha kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin mutane da suke da fasaha kwarai da gaske har ma ko albani kansa da ya duba Israel Quran irin bayanan da yake cewa yana ganin ba malantar sa kadai bace kamar ilhama ne wasu abubuwa da a firsin ya rubuta wannan tafsirin Israel Quran ya yi abin suka yi abin da ya shiga harkar sosai sun zo su datse shi suka ba shi ministan ilimi ya ce baya so wa'azinsa kawai zai yi a kai dai to a cikin abubuwan da ya rubuta akwai ɗan ƙaramin littafi wata risala ce Amurka da ta ra'ayi tarihin da zai kai shekara sama da 70 yanzu da yake cewa a lokacin ma ya ce duk cututtukin galibi kawai wurin neman kuɗi ne su a can saboda haka kowane mai coci da mutane za su yi coci kaman wani kamfani ko kuma wata wurin kasuwanci ba wurin aje wurin bauta ai ka san da ana zuwa ne a bauta wa Allah a gyara zukata ko a gyara tsakani da Allah asalin ko da ma addinin ba na gaskiya ba ne asalin abin da za a yi tunani ke kama su neman kuɗi ne saboda haka kowane mai kula da coci zuwa da yawa masu shiga sai kuɗi akwai kudin da ake bayarwa sai kudin sai yawa saboda haka za a kawata a kayata tocin da abubuwan kida da mata da kaza da kaza da kaza da kaza saboda abin da rai yake so ne kawai addini ya koma sa rai sai samu kudi su koma su zuwa su haɗu kai abubuwan da ake yi to kaga addinin su ya koma kawai laiban walahawan lahawan walaiban ya zama wasa da shagala to ga wannan addinin kansa ya zama wasa ne to in addini ya zama haka hanya neman kudi to ina sauran sassan bangarorin rayuwa za su zama daidai to kaga sun zabi rayuwar duniya ba wani magana lahira abin da kace idan musulmi gurbatacce ya gurbace da yawa sai kaga ya koma kusan irin wannan ko ba haka ba addini sai da ayi fadi sunansa amma idan za a kunga a je a samu abin duniya kawai shi kenan a yi tsafi a yi duba a yi waye kowane irin fasikanci ba abin da ba za a yi to wannan shi ne wanda ya wuce ka'idar shari'a ya zaɓi rayuwar duniya fifita ta wannan da ya yi mai yalma wato wutar jahannama ita ce makomasa Allah ka tsare mu wa ma man khafa maqama rabbihi amma kuma wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa wa na nafsa anil hawa ya hana shi nafsu din sa rai din shi nafsin ba a sa wai dole ta kowane hali ya fi ƙarfin mutum ba kamar da muka faɗa idan akwai imani yawwa akwai imani mai ƙarfi akwai sani sahihi akwai ibada da ikhlasi to waɗannan duka su ne garkuwa wanda kuma su ne ganuwar da ke hana wato galabar shi nafsin a kan mutum har ma a yi galaba a kansa saboda haka wanda ya ji tsoron gaban ubangijinsa ya hana ransa bin sa rai wanda aljannata hiya al-ma'wa to aljanna ita ce makoma ita ce matabbata kamar mutum hadisi muka ishara wafatin yaro bi shahawa wafatin jannatu bil makari wa ita wuta killa ce ta da abubuwan sha'awa wa bin abubuwan sha'awa ana tabi har a dare cikin wutar ita kuma aljanna an killace ta an kewaye ta da ababen yi in ka daure ka yi wannan abu duk da baka so amma shari'a ta tabbatar maka cewa shi ne alheri kana yi ba daɗin kana yi ka matsa wa kanka wani abu kuma kana so ba yi da kyau ka hana kanka har ka biyu a haka to sai ka ga mutuwa ta zo maka ka huta a ranar mutuwa sai a ce ya yi ta wannan sulmul ma'ini irji ila rabbika radiyatan mardiya farqu li fi ibadi farqu li jannati Allah sama cin amma lam yahasib nafsahu wala dai bazai wa kansa muhasaba ba fatahu min al khairi bi qadari ma fatahu min al muhasaba to wanda baya yin wa kansa muhasaba din mutum baya wa kansa muhasaba ai baya ba gane a wani irin wace irin tafiya yake yi ko ba ka bazai gane bazai ma rarrabe ba shi dai kawai yana tafiya dai haka sasakai to wanda baya kansa muhasaba fatahu min alkhairi alkhairi zai kubce masa bi kadari ma fatahu min almuhasaba gurgudan abin da ya kubce masa daga muhasaba gurgudan abin da ya rasa na muhasaba to gurgudan alkhairin da zai ainihin rasa kaga in baya muhasaba ga baki ɗaya to alheri mai yawa in baka ce duka ma dai to da yawa zai kubce masa dan in kikkiawa yake yi ma ba daidai ba ba zai iya ganewa ba yanzu akwai mutane da yawa da suke sallah daidai yadda sallah za ta inganta ma basu sani ba ko basu dami kansu su sani ba kaga mutum da yake dan shekara 50 60 70 ma wani saba da haka amma bai iya sallah ba har yanzu kaga kawai jinkiri ne ma da aka masa da tuni ya rasu ya mutu kaga kuma da bisa da kalama hakan zai mutu sallah irin sallar da wani a gaba da bisa da sama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli amma har yanzu ita yake yi ko ba haka ba ko bai dawo ba haka sauran abubuwansa wani ma shirka yake yi kuma yana da abun musulunci kullum amma bai dawo ba to haka wani kuma ya zama fajiri fasiki ya kone a ciki ya lalace ba ruwansa kawai shi borensa haka zai ta tafiya kwai da taba gaya mini cewa wani tsohon mazinaci ake yake a yau irin wani wuri wani hotel babban wuri haka irin an da ake sau baki suke sauka. Yace wani tsohon mai kuɗi ne, to irin tsohon lalatacen irin wannan lalatacen. Yace ya tsufa shekaru da yawa har ya zo bai da ƙarfi da tasiri da zai iya mu'amala da mata, amma duk da haka saboda sabo sai an kirawo matan ya zo an kawo masa su ya shashafa su ya ba su kuɗi su. Ya san billahi ta'ala haka tukaduwa ya lalata irin wannan mutum ya kai halin da zai tuba ya ina ba ga Allah, amma ina saboda kawai rayuwar sai ke kawai. Allah ka kiyaye mu, Allah ka kiyaye. Walizalika ala almuslimi an yasuna nafsahu an almuharrama, saboda haka wajibi ne akan musulmi ya kare kansa a barin haram haramtattun abubuwa. Wa yabtahida an ash-shubuhat, kuma ya nisa a barin ababai ma masu rikitarwa. Ko da abin ba haramu ba ne kai tsaye, mutum bai gamsu cewa halal ba ne, gara ya kiyaye don kar ya fada cikin haramun. Wala sayyama ahlul ilm, musamman ma abota sani malamai ko ɗaliban ilimi. Faman lam yasun nafsahu bihaza lam yanfahu ilmu, wanda bai yi ƙoƙarin kare kansa ba da wannan muhasabar da takatsantsan ɗin, to iliminsa ba zai masa amfani ba, iliminsa ba zai masa amfani ba. Lianna al-ilma lil'amali kasilahi lil-mujahid, domin shi aiki alaƙarsa da aiki, wato shi sani alaƙarsa da aiki, ko ba haka ba? Kasilahi lil-mujahid kamar makami ne ga mai jihadi, ko ba haka ba? Aka kawai ka riƙe makami ba don ka fafata da maƙiyi ba da shi, tume ma'anarsa. Ko kuma kana riƙe da makami idan abokin gaba abokin fafatawa ya zo kuma sai ka yada shi ka gudu, ko kuma a ka ce za ka yi da hannayenka, ka ga wannan ai babu hankali a ciki. Fa iza lam yas'amilhu ma za ya fi, idan ga makamin amma bai amfani da shi ba, to me amfani zai masa makamin? Ka gani? Saboda haka ilimi ana neman sa ne da ai mal ilmu illa al-amal, yawa illa al-amal bi ilimi bai kasance komai ba face aiki da shi, in ba aiki da shi ba to ba zai tasiri ba, sai ya zama hujja akan mutum. Wa kal al-imati al-mudakharati lil-ja'i, kamar ababenci ne abinci wanda ake adanawa domin mai yunwa ya magance yunwarsa. Da zalami a kurmina, idan bai ci ba daga ciki kai ma za ta faɓo, to me abincin zai masa amfani? Akwai mutanen da Allah ya ɗora musu wata musiba, Allah ba mutum arziki amma sai ya zama mai kankamo, baya iya cin dukiyar, to me amfaninta? Ya tara ga dukiyar da yawa amma kuma baya iya ci balle ya ciyar, haka na zai ta tafiya yana tarawa. Kaga wannan ya ɗora wa kansa hisabi mai wahala. Wani ma a wannan sai kaga har haƙƙin iyalansa bai iya sauƙewa, in suna da rabo dukiyar da zan bata watse ba har ya mutu, sai sa'a ya ɗan mutu da wuri haka ba daɗe ba. To haka ne da yawa da yawa, wallahi haka za ka gani sun takura kansu, sun takura iyalan. Ana ganin misalai da yawa ga matan mai kuɗi suna rami suna abin da saboda takurawa, saboda haushin ma suna ganin abin amma ba damar su ci, wannan kansa ya isa musu ya ishe su rami, amma yana mutuwa ka ba su wata shida ko ƙasa da haka ma, sai ka zo ka ga duk sun yi birɗin birɗin sun yi ƙiba, yanzu ba za su rami don kewarsa ba, za su rami yanzu su samu, za su yi ƙiba ne don yanzu su samu sukuni. Allah ka tsare mu da wannan, shi kuma ya je can ya ƙarata, ka ga wannan munar abu ne. Saboda haka duk abin da Allah ya maka shi na ni'ima ka more shi ta hanyar da ta dace, in ba ka ba ƙarshe ka gama kai wa kanka muhasaba ba, yawwa ka ci ka ciyar, kada ka yi albazaranci, kada ka salwanta dukiyarka a saba wa Allah shi ne. Wani mai baiti yana cewa yuhawilu laylal majdi wa sayfu muhammadun wa ya'muru idrakal ula wa na'im, ai asa min al-mustahil, abin da ba zai yi ba ya hawilu wai kokari yake nailal majdi ya samu daukaka ya samu suna maroka da sauran mutanen kirki mutane haka jama'a taibe shi yawa ko kuma a yana son ya samu daukaka ta a ce jarumi ne yawa wa saifu muhammad alhaji takwali sa yana cikin gidan takwali kaga ai ba zai yi ba ba zai saba zama jarumi ba bai zale takwabin ya fafata da shi ba in matsoraci ne ma komai ingancin makamin ba zai tasiri ba ko yawa amma karfin zuciya karfin dantse ga kuma ingancin makami bukata za ta biya amma takwabin ma ba a zaro shi ba to kaga ba za a samu ɗaukaka irin ta jarum saka ba amma kuɗi ne dukiya ce wanda dai bai ciro ta ya amfani da ita ya ciyar ya alheri ba ba zai zama ya samu yabo ba a wurin mutane ma in mai neman yabon mutane ba zai samu ba haka nan ba zai samu a wurin Allah ba in mai ikhlasi ne sai ya yi wannan wai amuru idrakal ula kuma yana burin ya riski ɗaukaka wa na'im kuma yana bacci abu ne da ba zai yi ba ba zai yi ba bari mu karanta wannan jumla idan kenan biduni muhasaba in babu muhasaba la yumkinu alwusul ba za a iya isa gaci ba wallazi la yasumu nafsahu amma ma yuhrimu almuru'a kuma wanda duk baya kare kansa daga abin da zai tauye mutunci wa amma yukramu yawa wato kuma baya kare kansa a barin abin da ba a so ba da ma ya sunu haɗin haram bayan ya kare ran daga haram ba za a sanin hali kuma wanda mutum ne a daga wato bayan barin haram ma to kuma akwai abubuwa da yawa da mutum ya kamata ya bar su don tsare mutuncinsa don tsare ainihin kamalarsa yawa ta kai kenan dole mutum sai ya zama ya taka kasansa ma mutum ya zama kawai shi abinda ransa ya raya masa ko ya ga ana yi ba ma a ce mutum kawai shi kawai gasa da takara yake da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tsawatar da al'ummarsa a barin gasa in ba cikin da'a ba kada a yi gasa cikin abin duniya ko shawoyinta wanda sai jawo barna ko kuma hasada da juna Allah ka shirya da mu inda za mu tsaya insha Allah sai darasin gaba mu dora Allah ya amfana da mu da abinda muka karanta da abinda muka ji Allah ya sa sanin mu kar ya zama hujja a kanmu Allah ya sa ya zama hujja a gare mu Allah ya mana afwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik